أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من أقول وأن سبحانه وتعالى ليهدأم أولا زاوية تشريفي molamu sayyidinmu a nan garin Gombe, a Gombe jihar Gombe, kamar yadda kuma muke tare da ango a baban gida wanda aka fi saninsa da Flash, wanda alhamdulillahi khadiminmu ne ganin irin shidin jimu da ya mana na rekodin tun muna guru, tun muna dama turu. To muka ga gaskiya in dai akwai amana dole ne in aka ce ya yi aure, to in ba mu samu halartar ɗaurin aure ba, to ya kamata a ce mun kawo masa ziyara ta musamman domin ya san da cewa muna tare da shi. Wannan shi ne sanadiyar zuwanmu, kuma ya haɗa mu da ‘yan uwanmu waɗanda muke tare da su a zukata, gabaninmu kasance tare da su a wannan waje da gangan jiki. To mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna masa fatan alkhairi. Wannan aure da aka yi, Allah ya albarkace ki, Allah kuma ya samar da zuriya wacce za ta a ciyar da al'ummar ma'aiki alayhi salatu wassalamu gaba karkashin wannan aure. Sannan muna gode wa jagoran wannan zawiya sharifi da wannan tarba da hijinjimu wanda ya mana, da sauran ƴan uwanmu almajirai gaba ɗaya, muna gode musu. Kamar yadda mai gabatarwa ya bayyana cewa wannan makaranta ce ta Qur'ani, wanda lalle da buƙatan a ja hankalin makaranta da muhimmancin wannan abu da suke a kai, domin galibi idan muka duba abubuwa waɗanda suke da muhimmanci su ne mu muke mayar da su ba komai ba, sannan kuma abubuwa waɗanda su ba komai ba ne sai mu aiwatar da rayuwarmu gabaɗaya ta tafi a kai. Wannan shi ne abin da yake wakana practically a waƙin mujtama'in musulmai gaba ɗaya, domin za ka ga almajiri shi ne mai karanta maganan Allah, shi ne mai ƙoƙari ya haddace maganan Allah alƙur'ani. Za ka gan shi da riga a yage, za ka gan shi da yunwa, za ka gan shi da kwano yana bara a cikin gari. A daidai wannan lokaci za ka zo ka samu ɗan siyasa da ke neman duniya, ko kuma za ka samu ɗan kasuwa da ke ƙoƙarinsa tara abin duniya, za ka zo ka same su da riguna masu kyau, ba sa yin bara da abinci a gidajensu iri-iri, kala-kala suke amfani da shi. To menene wannan yake nunawa? Abin da wannan yake nunawa shi ne muna bawa abubuwa waɗanda ba su da muhimmanci muhimmanci, sannan kuma muke barin abubuwa masu muhimmanci. To wannan shi ne practicalin abin da yake wakana cikin society na wannan al'umma, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin Qur'ani cewa babu wani abu wanda yake sama da Al-Qur'ani. Idan Allah ya baka Qur'ani, to Allah subhanahu wa ta'ala ya baka komai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yusla alayhim inna fi dhalika la dhikra da kaumin yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin Qur'ani da muka basu, Qur'ani da muka saukar bai ishe su ba, akwai wani abu ne wanda za a basu shi da Qur'ani? Shine awalam yasbihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi zalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun domin Qur'ani rahama ce, sannan kuma Qur'ani zikra ne, wa'azi ne, tunatarwa ne ga waɗanda suke masu imani. Ma'anan Qur'ani ya ishi kowa, duk mutumin da Allah ya dauki Qur'ani ya bashi, Qur'ani ya ishe shi shi da sha, ya ishe shi rayuwa gaba daya. Idan Allah ya dauki Qur'ani ya baka, ba wai Qur'ani gaba daya harafi daya rakko ko kalima daya ko aya daya cikin Qur'ani ka haddace, to wannan abin da aka baka ya fi komai da kowa a duniyan nan gaba daya. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yasihi din, ya kawo da kalima ta kifaya, isarwa, isarwa ciki da bai gaba da baya. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana cewa wannan Qur'anin da muke karantawa, Qur'anin nan da muke karantawa, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu, wani abu ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Da zaran ka san da cewa Qur'ani magana Allah ne, abun Allah subhanahu wa ta'ala yake, sannan Qur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya aika wa wanda yake kowa daraja, sannan shi wanda yake kowa daraja a halitta ba abinda yake ji da shi fiye da Qur'ani. To ta nan ne zaka gane muhimmancin abinda aka baka. Littafin ya taso daga gun Allah, maganan Allah kuma an bawa wanda yake yafi kowa a cikin halittu. Shi yasa yake inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kul bi fadlillahi wa bi rahmatin fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tarja'atukum mau'izatun, ya kira mutanen duniya gaba daya yace mau'iza, wa'azi ne ya zo muku, mau'izatun min rabbikum, qur'ani wa'azi ne, wanda qur'ani yana shiryatarwa yadda zaka gudanar da rayuwarka ta duniya ka zauna lafiya, yana shiryatar da kai yadda zaka bauta ubangijinka ka kusance shi, yana shiryatar da kai yadda zaka samu sa'ada ta gobe kiyama gidan aljanna. Shi ta yi zaman to mu'izatun, kuma qur'ani ya zaman to washifa'un lima fi suduri, anan ya kayyade shi da suduri, a wasu ayoyi kuma yayi islatin sa wal nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un. Shi qur'ani waraka ne, waraka na cututtuka da ke gangan jiki da gaɓoɓin jiki gaba ɗaya, sannan kuma waraka daga cututtukan da ke cikin zukata. Shi yasa ce washifa'un lima fi suduri wa hudan, kuma qur'ani shiriya ce, duk wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki qur'ani ya bashi, ya bashi shiriya. A cikin shiriyar ka idan ya kasance babu qur'ani to babu shiriya a ciki, domin haka ne farko sura da ta zo a cikin qur'ani aka umarci musulmi da ya nemi shiriya, ihdina siratal mustaqim, sai ya ambashi wa'inda aka dauko littattafan sama aka basu, yace siratal ladina an'amta alaihim ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin. To domin haka ne Allah yace wa hudan din, sai yace wa rahmatun, kuma qur'ani rahama ce, qur'ani rahama, ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda aka aiko shi, aka aiko mishi da qur'ani, to shi ma rahama, rahama guda biyu ne suka zo suka hadu. Shi yasa yake kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, yace wa rahmatun lil mu'minina. In aka ce rahama, wata aba ce wacce take aiki a duniyoyin da Allah subhanahu wataala ya halitta gaba daya, ba wata aba ce da take aiki a gun mutane kadai ko mutane da aljannu ko dabbobi ba, wata aba ce da take aiki a duniyoyin da Allah subhanahu wataala ya halitta gaba daya, wanda maulabu Sheikh Muhammad Ibrahima yake cewa duniya daban-daban duniya 2019 Allah subhanahu wataala ya halitta dukan su kuma suna cikin wannan duniyar da muke ciki sannan tsakanin kowace duniya da ko ta duniyar daban an sanya hijabi wanda suke rayuwa a wannan duniya ba su haduwa da wanda suke rayuwa a wannan duniya misali muna rayuwa da jin agube duniyar su tana cikin duniyar mu ne amma akwai hijabi tsakanin mu ba ma shiga duniyar su sai ta hanyar kashe su ba sa shiga duniyar mu su ma sai ta hanyar kashe su to kamar wannan ne shi qur'ani din ya zama tu rahama ta duk duniyoyin da Allah subhanahu wataala ya halitta kamar da ma'aiki ya kasance haka wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin din da Allah subhanahu wataala ya fada to wannan rahmar ita ce kuma anan ake magana akan qur'ani ake cewa wa rahmatun lil mu'minin kul bi fadlillahi wa bi rahmatin duk wani mutumin da Allah subhanahu wataala ya dauki qur'ani ya bashi to ka san da cewa fadalar Allah ne baka da dabara Allah ne ya zabe ka cikin zababbu ne ya dauki qur'ani ya baka to dun haka yake cewa summa awrasna alkitaba allazi nasafaina min ibadina domin istifa'i din makami ne wanda annabawa da siddiqai su ne suke samun sa shine atace a dan wasu wanda aka tace su din atace su a dan wasu sannan a cikin wanda aka tace na karshe din a ware wasu sune ake su ake cewa maqamul istifa'i duk inda kaga Allah yayi magana akan wannan makami yana magana ne akan annabawa ko yana magana ne akan siddiqai to sai Allah yayi amfani da wannan makami akan mahaddatan qur'ani wanda wannan yana nuna maka cewa mahaddatan qur'ani suna safun siddiqai ne sannan mahaddatan qur'ani na wannan zamanin inda a zamanin banu isra'ila ne suke to da annabawa ne su idan akwai wadanda suke da memory su mika wa mai recording kafin mu gama karatu zai tura muku karatu tuka da aka yi a wasu wurare daban-daban wajen muna gama karatu tafiya za mu yi ku ba ki duk wanda yake da memory ya gaji zai tura masa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa awrasna alkitaba allazi nasafaina li ibadina kamar yadda zai zo a nan gaba kadan za mu yi magana a kai to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qur'ani duk wanda Allah ya dauki fadala ya bashi ya dauki rahama ya bashi to shine zai kasance yana da qur'ani shine sifa bizalika falyafrahu makarantan qur'ani mahaddatan qur'ani saboda haka su yi farin ciki da wannan fadala su yi farin ciki da wannan rahama wannan fadala ana fassarawa ma'aiki ne wannan rahama ana fassarawa ma'aiki ne wasu kuma suna fassarawa fadala din qur'ani ake nufi rahama kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ake nufi to a kowanne dai Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa duk wanda Allah ya dauki qur'ani ya bashi yayi farin ciki yayi murna ba wai in an dauki duniya aka baka zaka yi farin ciki kai murna ba qur'ani ne idan aka dauka aka baka shine zaka yi farin ciki zaka yi murna saboda Allah ya baka abinda babu fitina a tare da shi dai abinda Allah ya baka ko mata ne zaka yi fitinuwa da su zama sababin shigan ka wuta ko dukiya ne zaka yi fitinuwa dukiyar ta zama sababin shigan ka wuta duk abinda Allah ya baka zaka yi fitinuwa da wannan abin ya zama to sababin shigan ka wuta amma banda qur'ani to shi yasa qur'ani ne kadai wanda idan aka baka zaka yi farin ciki zaka yi murna amma sauran abubuwa Allah subhanahu wataala ya hana idan aka baka shi kai farin ciki kai murna shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ma asaba min musibati fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dhalika ala allahi yaseer sayati likay la ta'asu ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum haka Allah subhanahu wataala yake duk wani abu da aka baka na duniyan nan gaba daya to kar kar
karku yadda ku yi farin ciki ku yi murna abinda za a ba ku ku yi farin ciki ku yi murna shine littafin Allah Qur'ani kenan shine wanda Allah subhanahu wataala anan yace fa bidzalika falyafrahu yace huwa khairun mimma yajma'una duk wani abin da mutane suke tarawa a duniyar nan gaba daya Qur'ani ya ci su domin ka katsinci kanka cikin almajirai ana ganin ka kana tafiya riganka a yaki da kwano kana bara abincin da aka rage ba a so za a baka kashi to kai farin ciki kai murna sai da Allah ya soka ya zabe ka cikin zabaku to shine sai ya rike darajar ka da bara sai ya rike darajar ka da yagaggen riga ko yagaggen wando sai ya rike darajar ka da gunda kake kwana domin mutane in suka ganka za su ba daraja ne da kai ba shi kuma Allah ya boye ka ne da wayannan abubuwa daraja ya baka babba ya baka sai ya boye ka da yagewar riga ko wando ko bara ko gunda kake kwanciya sauro na cizon ka ya boye ka a zahirin mutane suna ganin ka sai su ce wannan shi ba komai bane shi to kuma kai din kuma kai ne komai abinda malaman mu na sufai suke cewa satru duk wani abu mai daraja Allah idan yayi to sai ya boye shi da wani abin da ba a ganin sa da daraja to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yayi wa almajirai domin haka ne yasa ya mayar da su zababbu cikin zababbu shi istifai kenan saboda darasi akwai ikhtiyari zabi na farko sannan kuma akwai ijtibai zabi na biyu akwai istifai sannan kuma zabi na uku kenan to shine wanda Allah yake magana kai ko ina kan annabawa yace inna Allah haffafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alalamin haga adam ونوح وعلى إبراهيم وعلى إمران إبراهيم إمران كاكن النبوة كأبن النبوة النبي إبراهيم النبي نوح النبي آدم سفر كويس إن الله حصفا إصفا يعفى ندى ونن كلمة حكى مريم ماذا كصديق ياتي الله كتيوى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبل الرسل وأمه صديقة dake maryam siddiqi yace sai Allah ya ce inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin hakan Allah yake magana akan mala'iku ya Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa min annas yastafi min almala'ikati to wannan kalmar da Allah yake amfani da ita kan annabawa kan mursalai kan siddiqai kan mala'iku da wannan kalmar Allah yayi amfani kan mahaddatan Qur'ani sai ce summa awrasna alkitaban ladhi nassafaina min ibadina shi yasa duk mahaddatin Qur'ani na wannan zamanin inda a zamanin banu Isra'ila yake shi annabin Allah ne to shi yasa ake cewa waliyai da siddiqan zamanin mahaifi alayhi salatu wassalam to inda zamanin annabawa na da ne annabawa za a yi su to haka mahaddatan Qur'ani yake sannan kuma duk mutumin da yake da hannun haddace Qur'ani yake karanta shi amma yayi Allah bai ba shi wannan haddan ba gobe kiyama Allah zai tashi shi a safun mahaddatan Qur'ani haka ne duk mutumin da yake kan karatun Qur'ani gabanin ya haddace Allah ya dawo rayuwarsa to shi ma gobe kiyama za ta tashi shi a safun mahaddatan Qur'ani ne in kana so ka zamanto siddiqi wali a sauƙaƙe cikin sauƙi ba tare da ka shiga salwa ba tare da ka sha wahalolu da waliyan ke yi ba to kawai ka dau allonka ka koma tsangaya ka dinga yin komi za ka zo ka kasance siddiqi wali a sauƙaƙe saboda zamo wali da siddiqi ta wata hanya da bardin yana da wahala za ka iya shiga salwa na shekara goma ko shekara ashirin kai ta salatai miliyoyi biliyoyi wahalwalu iri kai ta azumi kai ta shan wahala to maulannin wahalwalun gaba daya idan ka dau albanka ka zo karkashin bishiya ko cikin masallaci a tsangaya ka fara komi shikenan cikin sauki an dauki wannan makami na siddiqiya ko na wilaya an zo an dauka an baka cikin sauki saboda haka qur'ani ba karamin abu bane maiki alayhi salatu wassalam yake cewa hamalatul qur'an أهل الله ووخاصته ثم تتن قرآني سوني متانا الله سوني متانا الله سوني كمكي وانتتو دكتكي متانا الله كيسا يتي ثم ورثنا الكتاب الذي نصفين عدك حكما يتي عليه الصلاة والسلام يفعل أنا إمام الشافعي يتي جاي من أجلس الأماني هيكي شوى فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا حنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والخلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله وصفوه الولا وصفوه الاولى اولو البر والايثار والصبر والتقوى والتقى كلام بها جاء القران مفصلا حكى الله سبحانه وتعالى يما يد ما حدث القران هناك من اجل هنكل المجرم مدى ثم يد هنكلي ba da kwazo kar komai ya dame su ba ka da kudi oho ba ka da abinci oho ka koshi oho kana jin yiwa oho kai hakuri ka jure ka zama mahaddisin Qur'ani shine bature da yazo kasar Borno lokacin turawa a fada shehu Borno idan bature ya shigo da su suke da mulki to sarakuna za su tashi su miƙe tsaya bature saboda bature ne ne mulki to kuma sarakunan ba za su yadda malaman su zo da farko ba sai bayan bature ya zo idan kuma bature ya zo ya zauna sarakuna suka miƙe suka gaishe shi to daga baya ne malamai za su fito in malamai suka fito kuma shikenan su kuma sarakunan sai su miƙe su tsaya su gaida malamai tukuna sai malaman sun zauna sarakunan su zauna kullum haka sai bature yake mamaki yake mamakin wannan sai bature yace tambaya sai yace to wayannan mutanen talakawa in kun zo talakawa suna tashi in mun zo ku kuna tashi wayannan mutane kuma wayanda in suka zo ku kuma kuke tashi to su kuma wai suwane ne kananansu suwane ne suwaye ne wayanda me suke suna kanana in suka girma su suke zamanto haka sai bature ya tambaya haka shikenan sai aka duba almajirai marasa wando haka wani da wando wandonsa a yage wani rigansa a yage da datti suna nan duk wani gutaro irin wannan ba a rasa su ai sai aka dan tantaro su aka dan tara su shikenan sai aka ce da bature wayannan su ne kananan wayannan wanda in suka zo sarakuna suke miƙe wa suke sai bature ya jijjiga kai shiru can sai ya ce da gaske za su iya zamo haka da gaske za su iya zamo haka yake kun san me yasa saboda ya ga suna wulakanci suna kanana in sha wahala suna kanana shi ba a addini ba ma a hankali duk mutumin da ya sha wahala yana karami to in yi girma kuma zai ji daɗi hankalin su zai kwanta wannan a harkance saboda shi bature ba da aya ya gano haka ko hadisi ko bayi da ma'aji da hankalinsa ne ya gane yace in dai wayannan ne marasa wando masu yagagun wando masu yunwa a jikin nan in dai su ne manyan wayannan eh da gaske za su iya zama manyan haka yake to haka ne a yanzu misali ka duba Sheikh Dawud Bauchi mana ya gaza wani shugaban kasa ne in bai fi shi ba eh akwai wani abin da wani shugaban kasa yake da shi wanda shi da rubuci bai da shi ko na gida ko na mota ko in kuma jama'a ne ya baya shi shugaban kasa jama'a ba shi da rubuci misali zai iya kiran Nigeria gaba ɗaya ko Africa gaba ɗaya su alfa yanzu shugaban kasan da yake a yanzu nan Buhari dai ya kira mutanen Nigeria gaba ɗaya su alfa ne in ya kira mutanen Nigeria gaba ɗaya suka alfa da sunan talakawansa zai ya kira mutanen Cameroon su zo eh to shi da rubutu zai kira mutanen Cameroon da Shadi da Niger da Ghana duk su zo to shi ma shi da rubutu in yana almajirin sa kamar wayannan almajiran ne ba ba mun da mun banta shi eh ya kwanta a kasa ya ci dumamai ya sa riga ya gagge ya sa wando ya gagge musamman ma a wancan zamanin da su suka yi ta to ta nan ne za ka gane cewa maganan Bature din gaskiya ne to domin haka almajirai kar su damu kar su tada hankalinsu Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya zaɓe su ya so su tukunan ya yi su almajirai sannan halin da suke cikin na Allah yana so ya ɓoye darajar su ne shi yasa ya yi su haka to domin haka Qur'ani shi ne gaba da komai shi ne abin da ya kamata a yi farin ciki da shi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un a ƙarshe da ke muna kan hanya za mu yi ɗan bayani a takaice a kan sufanci da kuma tsarika sufanci da tsarika abin da ake magana a kai ne sufanci ba komai ba ne sufanci shi ne ka cire wani Allah a zuciyarka ka cire wani Allah a dukkan gaɓoɓinka wannan shi ne ake ce ma sufanci shi ne Sheikh Abdullahi Gombe cikin manzumarsa yake cewa tajriduna liman lahu tasarrufu yace mu bar komai cire komai a zukatanmu sannan kuma mu cire komai a gangancinmu da dukkan gaɓoɓinmu ba'atiqari ghairihi tare da rashin ganin kimar komai a tasawufu yace wannan shi ne tasawuf to duk wani abin da ake a tasawuf wannan shi ne gaya abin da ake so ka tabar kenan tajriduna liman lahu tasarrufu ma'atiqari ghairihi tasawufu mu cire komai a bukata mu cire komai a gaɓoɓinmu gaba a idan ka cire komai banda Allah a kunnan ka cire komai banda Allah hancin ka cire komai banda Allah harshen ka cire komai banda Allah a hannun ka cire komai banda Allah haka ka dinga jin gaba kowace gaba kana cire wani Allah kana jefar da shi kana barin Allah shi kadai a kowace gaba gabobinka 360 sannan kuma ka zo ka cire komai da kowa a cikin zuciyarka ya zamanto babu wata gaba a cikin gaɓoɓinka wanda aka samu wani Allah a ciki a gaɓoɓinka 360 a zuciyarka ma sannan babu kowa babu komai sai Allah wannan shi ne sufancin da ake yi wanda Ibn al-Harith yake cewa inda wani Allah bai khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri fahwa hakamtu bi riddati yace inda wani ka ya Allah manta a cikin mantuwa wani ka ya fada raina to take zan hukunta cewa nayi ridda eh kuji maganar sa fa maganar sa daqiqi ne wa in khatara li fi siwaka iradatu nihin wani Allah inda zai fada wa zuciyata sahwan amantwa ba da gangan ba wannan fa ba wai wani Allah ne ya fada zuciyarsa ba nufar wani Allah kuma kai ne kake baka da kudi sai ka ce ai inda je gun wani zai ban naira goma ko ka je gun wani zai ban bashi ai kaga ba wani ka nufa ba bashi naira goma shi ne ya fada ranka akan zaka je ka samu abunsa ba shi kansa ba to hakan inda yake zai yi shi a zuciyarsa ba wanin ne ya shiga zuciyarsa ba cewa in naje gun wani zai bani bashi naira 10 ko bashi naira 20 shi ma a mantuwa in nayi haka hakamtu jirid da shi zan hukunta cewa na yi sani wannan yi ne sufanci shi yasa ake cewa sufanci din shi ne tsantsar tauhidi idan wannan ya zamo mushriki shin a duniya akwai mai tauhidi shi ma ba ana magana wani ya bautawa wani Allah ko gargagar ya je ya tambaye wani Allah ba eh su wannan sun dauki wannan abubuwa duk shirka ne ma gaba da kafirci ne ma gargagar kawai ka niji wani Allah ya kasance wani Allah akwai shi a ranka yadda in ka shiga cikin wani hali za ka tuna wani Allah kun wannan ma a mantuwa yake magana ba da gangan ba to in yayi haka yake shi kafiri da shi mushriki shine tajriduna liman lahu tasarrufu ma'a i'tiqadi ghayri bitasawwufu ji Sheikh Abdullahi Gondu radiyallahu ta'ala anhu dan uwan Sheikh Usman dan Kodiyo dan ma baffan Amir al-Mu'minin Muhammad Bello kuma manzumar sa ta tasawwuf ya faɗi haka wannan shine sufanci kuma wannan shine asalin tauhidin da ake yi domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyyaka na'budu sai ya ce wa iyyaka nasta'in ku duba iyyaka na'budu iyyaka nasta'in a kowanne iyyaka idan malamai suka ce ka gabatar da abin da haƙƙinsa a irabi shi a jirkin tashi ne to wannan yana nufin ka koye komai ne misali a larabci za ka iya cewa na'buduka wa nasta'inuka ma'anar wannan shi ne muna bauta maka kuma muna neman taimako a gurinka wanda yana nuna in ta bati za mu bauta wani Allah in ta bati za mu nemi taimako a wajen Allah amma idan ka cire na'buduka ka din nan ka cire shi wa nasta'inuka ka din nan ka cire shi ka kawo shi farko ba karshe ba sai ka ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa da jahili da ba daɗi akwai babu murari ko mutu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai kuma za mu nemi taimako abuka to yanzu irin musuluncin da yanzu muke yi haka ne za mu iya cewa muna bautawa Allah shi kadai to shin taimako ma abun Allah shi kadai muke nema wani a yau ma ya nemi taimako abun ne saboda ko bashi ka je ka nema a wajen wani ba kai ta da Allah bane saboda yanzu in su yana da yana neman bashi ne sana'a yake yi baya ci baya sha tauhudu khimasan wa taruhu fitana kamar yadda yazo a cikin hadisi in su kaga baya sana'a baya kasuwanci kuma ya baya neman bashi baya neman taimako wannan dabba ce wacce ba mukallafa ba ce ita saboda haka sufancin shi ne wa iyyaka nasta'in shi ne sufanci duk yanzu waɗanda ba sufaye ba gaba ɗaya kawai suna nan a iyyaka na'budu wannan ma wai in iyyaka na'budu ta shika kenan suna nan a nan ne amma wa iyyaka nasta'in a nan ne za a ciccire mutane a dinga wulli da su a dinga jefar da su a nan abin da ake cewa mazallatu rijal mazallatu aqdan rijal to anan ne wa iyyaka nasta'in din to anan ne sufancin anan ya shiga ba sai kuka duba rayuwar shekunan mu a haka suke da ba za ka ga sheki rabbi a kofar mai kuɗi yana neman bashi ko yana neman kuɗi ba za ka ga sheki tsarika murabbi a gidan kwamishina ko sakataren gwamnati ko gwamna ba ko ofishin shugaban kasa ba za ka ga za ka ga shi yana zaune yana da mata huɗu yara 40 ko 50 ko 60 ko 70 da tsofaffi da almajirai da yake ɗaukar ɗawainiyarsu amma bai taɓa zuwa kasuwa ba baya kasuwanci baya sana'a baya noma baya komai a ina yake zuwa yana zuwa a fadar wa iyyaka nasta'inu a wannan fada yake zuwa wannan shine ake ce masa tsofaffi duk abubuwan da kuka ji ana yin magana akan su tsofaffi me za mu yi mu kai wannan matsayi ne sai shine aka dauki dalika aka fata yaya za ta yi ka kai wannan matsayi kai wannan matsayin yana bukatan wani aiki jahuri jidali ne babba ta yaya za ka yi ka kai wannan matsayi to shine waliyai iri-iri wani zai shiga kalwa shekara 10 ko shekara 20 sai ya fito da wasu murdai ya lakana wa wasu cikin sauki cewa su kai wannan matsayi na wajiyata nasta'i a haka aka samu ɗariku iri-iri ɗariku kala-kala daban-daban-daban wanda kuma duk wani mutumin da yake so ya kai wannan matsayi din ya zama to Allah ne tsura a zuciyarsa Allah ne tsura tsantsa a kowace gaba daga cikin gabobinsa to dole ne sai ya bi hanyar da su dinnan suka bi hanyar da suka su dinnan suka bi dole ka zo ka karbi tarika dole ne ka samu malami wanda zai tarbiyantar da kake yi kaza kai kaza kai kaza kai kaza kamar yadda yanzu da muka shigo Gombe jiya kai tsaye muka zo nan Zawiya eh sai da muka buga bayan gida waya tukuna shi yanzu suka wuce da babura a shiga nan a shiga nan a shiga da muka zo Zawiya ba to haka kurun wannan zuwa anguwa kenan zuwa anguwa wani anguwa daga cikin garin Gombe ba haka kurun zaka je fadar ma'aiki alayhi salatu wassalam ko fadar Allah ba mai isowa ba mai nuna maka jiyo nan ka shiga wannan shine wannan hanyoyin da za a zo a biyo har a zo a isa kun ma'aiki har a zo a isa fadar Allah wannan hanyoyin su ne tsariku na sufaye waɗannan tsarikun nan na sufaye gaba ɗayansu an gina su ƙarƙashin wasu abubuwa na filfili ne ƙarƙashin wasu abubuwa na filfili aka gina su gaba ɗaya domin a na filfili ne to kai baka da wani intanet amma a farilla da haramun kana da wani intanet an ce maka idan ka aikata haramun za ka shiga wuta kaga kenan idan ka bar haramun ka bari ne saboda kar ka shiga wuta an ce maka idan ka aikata wajibi za ka shiga aljanna kaga in ka aikata wajibi ka aikata ne dan ka shiga aljanna kuna zila fa ba ce idan ka ai in baka aikata ba zai hana ka shiga aljanna ba ba ce in baka aikata ba za ka shiga wuta ba to shi yasa duk mutumin da kaga yana ya dauki wata nafila yana yi to dan Allah yake ba shi da intanet to domin haka ne za ka ga duk wata tsarika an gina tsarikun gaba ɗaya kan nafilin sai dai duk masu tsarika suna cewa nafilin ka ba za su maka amfani ba sai ka tabbatar ka kula da farillinka ka kula da wajibabbinka amma tsariku gaba ɗaya ana gina su akan nafilin shi yasa ya zo a cikin hadisin waliyyi hadisi kudusi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rawaito abun Allah yake cewa wa ma taqarraba abdi bi shay'in habba ilayya min taraktuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu da nafi so fiye da abin da nace ni shi farilla ba amma da yace haka bai ce in ka aikata farilla zan so ka bai ce in ka aikata farilla za ka zamo ni in zamo kai ko gani na ganinka ji na jinka hannu na hannunka kafa na kafanka harshenka harshena bai faɗi haka ba cewa ya na fi so bawa na ya kusance ni da abin da na ce mishi farilla na ce mishi wajibi amma da ya ce wada ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili sai ya ce hatta uhibbahu abin da ya sa yayin farilla bai ce hatta uhibbahu ba saboda me yana yi akwai wani interest nasa a ciki amma na filfili fa ba ka da interest yanzu ba lokacin sallar azhar bane duk wanda kaga yayi alwala ya shigo yayi tahiyyatul masjidi ko yayi nafila san farkon Allah ne ya sani inda yanzu lokacin azhar bai ba amma idan yazo lokacin azhar yayi sallah azhar fa sallah azhar yayi kowa zai ce wani yazo yayi sallah azhar domin haka ne idan mutum ya rasu zai iya cewa ka wannan nan lokacin sallah bai yi ba ma yake zuwa masallaci ba a fadan wanda yake zuwa masallaci lokacin sallah sai wanda ba lokacin sallah bai ba zai zo a yi ake fadan sa to shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta ushibbahu sai ya kawo kalma ta wala yazalu ma'ana nafilar idan ka dauka zaka dinga yinta akai ba za ka yanke wannan nafila ba zaka ci gaba da yin nafilan akai wannan anan ne aka dauko ma'anar in ka karbi tarika ba za ka bari ba kenan in ka karbi tarika ba za ka bari ba a wannan hadisin aka dauko wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu sannan yace hatta uhibbahu yace na filfilin da ka dauka na tarika kana yi baka bari yau ne gobe to har zaka je ka tarar da makami na mahabba Allah ya tsoka soyayya ta musamman a lokacin da ka tarar da wannan soyayya ta Allah a lokacin ne ka zamanto wali shi yasa farkon hadisin yace maka man adali waliyan faqad azantu fi al-harb idan kuna yazo yayi bayanin hanyar da zaka yi ka zama wali din ka kula da farilla nafila kuma ka dauka ka lazamce ta kamar inda ka lazamci wajibi kar ka barta har ka je ka tsara makami na mahabba hatta uhibbahu sai ya kawo nata'iji kyautan Allah fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان رواية صحيح البخاري رواية مشهورية أبو نعيم شكن شمية دوسما لمن تقريب سرويته ولسانه الذي ينطق به ذن زمنته حرشا سديتي مجانتي ألا يزمو jinka ya zamo kirninka kaga maganar mu na farko ya zo ba gabobin da gaba ɗaya a cire komai a cire kowa ya Allah ba ya zamo jinka ya zamanto ganinka ya zamanto hannunka ya zamanto ƙafarka wannan an ambaci gabobi muhimmai gabobi da ake cewa gabobi tasarrufi su ne aka ambata ma'anar wannan Allah zai zamanto kullinka shi ne sai aka ambaci ne ake cewa abinnan zikrul ba'd wa iradatul kull aka duba abubuwan muhimmai kamar yadda ake ambatan fuska ana nufin jiki gaba daya saboda muhimmancin fuska wujuhu yawma'idhin sai a ce nadira wujuhun kuma ana nufin masu fuskokin ake nufi ko kuma nasiyatun kadibatun khafiya nasiya ana nufin ne wannan nasiya ma'ana zikrul ba'd wa iradatul kulli to irin wannan ne aka ce aka ambaci sam'u aka ambaci basaru aka ambaci yadu aka ambaci rijilu din Allah subhanahu wa ta'ala yace zan zamo gabobinka a lokacin da Allah ya zamanto gabobinka 360 din nan kowace gaba ta cire wani Allah sai kulli kowace gaba har uwa uba zuciya an cire wani Allah an yi wuri da shi wani Allah ba shi da ima ba shi da tasiri ba ka jin zai iya yin wani abu ba ka ma ganin sa babu ba shi gaba da babu ba shi a nan ne me yake cewa me ibnu akil yake cewa yasiru inda zaka arifan bihi kurran wa ghayruhu khala min qalbi anan ne zaka zo ka tarar da wani saboda idan baka zamo haka ba kai bawan wani shi kuma Allah yana so ya mayar da kai kai din bawan sa ne shi kadai kai din bawan sa ne shi kadai kuma mutumin da yake Allahu akbar zai yi salla ne ya tsaya zai salla yace Allah muku zai salla ya fara karatu tafiya a zuciyarsa karatun da yake karantawa a harshensa in yace alhamdulillahi rabbil alamin shin a zuciyarsa ma alhamdulillahi rabbil alamin ne ko kasuwancin sa yake tunawa a zuciyarsa ko matarsa yake tunawa a zuciyarsa ko yana tunawa in na gama sallan nan zan je kasuwa zan je wani ni alƙawari da wani ne in yace alhamdulillahi a zuciyarsa in yace lillahi alhamdulillahi ne a zuciyarsa in yace rabbi rabbi ne a zuciyarsa aw ko kuma harshen sa ne yake alhamdu yake lillahi yake rabbi yake alalamin amma zuciyar sa wasu bukatun sa wasu harkokin ke yi harkokin sa yake da zuciya to ni wannan ya zama bawan Allah wannan shine fa shirkan da su bai suke ya kadin ba wai yadda muke fahimta wai an ce shirka ka tsaya gaban gunki kana bauta masa wannan shirke ka ce alhamdulillahi rabbil alamin a harshen ka وانا الحمد لله رب العالمين سكتا شيء عزيز يا رب ايه كزمن تو عبد اما اذا مباك بني هاتين كياتي الحمد لله رب العالمين عزيز يا رب هنا سنة واني ابو تو انا كزمن تو عبد اما با عبد الله عبد وانشان ابن لكي تنا واسين عزيز يا رب اما لوك تنا كشي الحمد لله رب العالمين اهرشي zuciyarka ma alhamdulillahi rabbil alamin babu wani abu da ya shigo cikin zuciyarka a lokacin ka zaman to furu ka zaman to furu a gun komai da kowa ka zaman to abdu a wajen Allah dama abu guda biyu ne idan ka zaman to abdullahi na kwarai to a gun dukkan abubuwan halitta ka zaman to furu ka zaman to furu in ka zaman to kuma idan ka zo ka zamanto in ka zo ka zamanto bawan wani Allah to a daidai wannan lokaci ba zai yi ka zamanto hurru a wajensa to min haka shi ne shi yasiru inda zaka arifan bihi ba zai yi ka san Allah a ce maka al'arifu ba a ba'adin gaɓoɓinka a ce akwai wani Allah a ba'adin sai ya zamanto kullinka kowanne jubi'i 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 gaba gaba bangare bangare ka cicci ne wani Allah ka yi wurbi da kowace gaba shi tsantsani a nan za ce ma al'arifu billah saboda a nan ne ma'arifan za ta dinga zuwa maka iri iri a maka kashi a lokacin kai duniyar mutane da aljanna duk ɗaya ne a wajen ka lahira da duniya duk ɗaya ne a wajen ka a lokacin sama da ƙasa duk ɗaya ne a wajen ka duk inda kake kana ko ina to duk inda kake kana koyi kun ban ci wannan magana sosai yanzu ba ina nan cikin masallaci ba ko ina gombe ba zan taɓa ce na gada mai da masu ina gudu ina kaduna ina ko'ina ina maka ina madina ko'ina kuma gunda nake tsaye gun ɗaya ne da shi ne ya siru inda za ka a arifan bihi kurran wannan kabar ne na biyu ai ya siru inda za ka kurran saboda kabar yana wa akbaru bisnaini aw bi akthara an wajid min kafir surat shu'ara kamar da ibn malik ya fada yake cewa za a iya kawo kabar mubtada daya za a iya kawo masa kabari guda biyu ko fiye da biyu shine yasiru inda zaka arifan wa yasiru inda zaka furran a lokacin zai zama furru wa ghayruhu khalalun qalbihi wannan Allah ya zama babu a zuciyarsa a nan ne bin ashir ya takaita mana ne saboda duk abin da baya zuciyarka to a wannan lokaci za su fita da kansu a sauran gaɓoɓinka saboda zuciyar ita ce take tura waɗannan abubuwa cikin kowace gaba 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 to idan ka yi ƙoƙari ka cire abin zuciya to ka yi samu sauƙin abin shi yasa ai malaman tarbiyya da irshadi suke tarbiyyantar da zuciya saboda shakkot ne in ka tarbiyyantar da zuciya ka cire abu a zuciya sauran gaɓoɓi wannan abin zai fita da kansa
sahihi
yace wa ghayruhu khalani qalbi to karkashin wannan ne kana so ka kai wannan matsayi to dole ka dauki wata tsarika daga cikin tsarikun sufaye wasu malaman suna ganin cewa ba dole bane sai ka karbi wata tsarika daga cikin tsarikun sufaye amma dole ne ka bi manhaji menene manhajin su misali ni ne ban karbi tsarika ta tijaniya ba to in dai ina so in samu abin da ake bawa masu tsarikan tijaniya to dole ne ni ma ya kasance na tsau wata nasila kamar yadda su suka dauki wata nasila na lazanci wannan nasilan ba na bari ko yaushe kamar yadda su ma ba sa bari su mutu akan wannan nasila kamar yadda su ma suka yi alkawari za su mutu akan wannan nasila to ko da madadin su madadin da suke samu ni ba zan samu irin wannan ba to ni ma zan samu daidai gurgudo nawa misali wannan mutum ne baya tsarika tijaniya amma kullum yana yin salatin annabi 10,000 kullum baya bari ma wannan 10,000 ya bar mutum ko kullum yana istighfari 10,000 ko yana hidala 10,000 au kullum in ya zo kwanciya zai istighfari duk salati duk la ilaha illallah wannan ya dauka wa kansa amma baya tsarika tijaniya to wannan shi ma Allah zai ba shi iyaka sona shi na ma'arifa da cire wani Allah cikin zuciyar da cikin gaboni illa iyaka hanyar shehunai da hanyar tsarikun shortcut ne saboda duk mutumin da ya taba zuwa gari in tare za su zo su ba za ka sha wahala to sun taba zuwa garin sun taba zuwa hadarar ma'aiki sun taba zuwa hadarar Allah domin haka idan kana so ka je cikin sauki to ka biyo ta hannunsu ka biyo ta hannunsu to wannan shi ne to shi ne anan ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha sai ce la in sa'alani la u'tiyannahu wannan ne ake cewa wannan ake cewa karama saboda wannan hadisi babban hadisi ne ne babban hadisi hadisin ya yi magana a kan waliyu cewa duk wani mutum da ya kukura ya taɓa waliyu to Allah zai yaƙe shi Allah ba zai bar wa wani yaƙansa ba da kansa zai yaƙe shi to ba kuna gani irin ƙungiyoyin nan na izala da aka ƙirƙira ba ina suke ina labari an zo an daga suna kafurta juna suna fallasa juna a tara kuɗi a sashi a fito a yi lacci a fallashi juna da abubuwan da suke tuhumar waliyyai abin ya juye ya dawo kansu waliyyai kuma lafiyar su kalau tarikar da ake ta cewa mushrikai ne sun yi ridda kafirai ne tarikar tana nan tana ci gaba mutane sun yawa su kuma raguwa suke kullum da raguwa suke yi ai mun zo maulidi sai Ibrahim Iyaz da muka zo na wanda aka yi a garin nan ka sa shiga cikin garin muka yi saboda garin ya cika hadan cin anan ma ya kamata yan izalan gudu sun da cewa har ka tsarika ba wata abaci da za a iya yakanta ba sanan za ku gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne cikin lamarin kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake yakan wa'inda suke adawa da wannan lamarin to shi yasa yake man adali waliyyan faqad azantuhu bil harb sai yazo ya mana bayani yadda zaka yi ka zama wali simply kana so ka zama wali ne simply duk abin da Allah yake maka farilla ne wajibi ne ka shaji kar kai wasa sallah ne azumi ne tsakani bai biyayya ga iyaye ne biyayya ga malamai duk abin da aka ce wannan wajibi ta yadda zaka gane wannan a aji Allah subhanahu wa ta'ala hadarar Allah da hadarar ma'aiki ku har sun yi girma ko ma'aikin ke ne idan ya ce ka yi sai ka ce ba zan yi ba ko ba ka ce masa ba za ka yi ba amma da ya kewaya ya zo sai ya ga ba ka yi abin da ya ce ka yi ba yaya kake ganin girman wannan rashin kunyan da rashin mutunci yaya za ka gani wannan abu yana girma to ku na Allah ne ya ce ka yi abu kace ba zan yi ba ya kake gani ko kuma baka ce maza ba za ka yi ba amma kai ki lisanul hal baka yi ba ya kai yin adis to shi yasa wajibi da farillan nan dole farko da abin da aka ce wajibi ka duba sharuɗan wajibi ka duba rukunin wajibi ka cika wannan wajibi daidai yake wannan sharadi na farko ko na biyu kuma a nafil shiri kuma to ka duba wasu nafil shiri ko wata nafila da zaka dauka kamar yadda ita lazima kamar farillan zaka yi domin ka nuna wa Allah da gaske kake mishi soyayya domin a harkan ka idan ba nafila kamar yadda da muka yi bayani haramun kana bari saboda ni har ka shiga wuta wajibi kana yi saboda ka shiga aljanna in a harkan ka akwai wata nafila da kake yi to soyayyar ka ga Allah zai zabato na gaskiya zai ce wannan bawan na da gaske yake so na shi yasa ma yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil sai ce hatta uhibbahu kaga kenan kana aikata farilla dole ka bar wajibi kana aikata farilla kai dole ka bar haramu kana aikata wajibi dole ka bar haramu saboda idan baka bar haramun ba kana aikata wajibi da farilla haramun din da kake aikatawa yana warware maka wajibin da farilla yana warware maka kaga ka aikata farilla wajibu ka bar haramu anajin dini kuma ka duba abin da zaka yi jiddan ba zaka bari ba ka dauka abu kunnan idan kai to zaka zama to wajibi menene alamomin cewa ka zama to wali kuntu sama'u allazi yasma'u bihi wa basaruhu allati wa basaruhu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha sannan kuma wannan alaman kai kadai ne zaka gane ka zama wali da wayannan abubuwa kai kadai to da wace alama kuma sauran mutane za su gane cewa kai wali ne da in sa'alani da ufiyannahu idan ka roƙi Allah take abun Allah ne take kai roƙon ma yayi yawa kawai in ka sa abu a ranka ka sa abu a ranka kawai sai kaga an kawo ma abu ka sa abu a ranka to kawai sai kaga abin ya wakana to ta wannan hanya ne mutane za su gane ai wani wali ne a cikin waliye akwai wanda in ka shirya wata bukata da take jagunta zaka zo gun wani wannan wali ne ya maka addu'a saboda bukatar ta biya akan hanya sai a dauki abu a baka kafin ka isa wajen nayi za ta ba a baka da shi da in sa'alani da wasiyan nan kaga ba dole ka ce wannan wali ne ba na yi niyya zan zo yi mun addu'a akan hanya tun ban zo gun ka ba tun bai mun addu'a ba akan hanya bukatar ta ta biya shi da in sa'alani da wasiyan nan ku kai waini ta'azani a wata riwaya waini ta'azati da ba waini ta'azati la uidan lahu ma'ana la in sa'alani la ufiyannahu wannan bangaren janabi ne bangaren janabi wala in ta'azati la uidannahu wannan bangaren jaba'i ne da wannan ne janaban wa daf'an idan ya roki Allah ko ya sa a ransa Allah subhanahu ta'ala sai ya zartar da abun Allah subhanahu ta'ala sai ya yi abu kaga wannan hadisin ya tattare mana sufancin da tarikar gaba daya sannan dole ne mutane su san da cewa mutane su san da cewa wannan sufancin da muke magana a kai ba abu ne wanda ya tsaya a kan su shaɗa mafi jari ko abu ne wanda ya zo ya tsaya a kan su shi Ibrahim ya ko maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahima da abin da ya yi kama da wani a'a abu ne hatta wa'inda ake ganin cewa suna yaƙi da sufanci to irin su Ibnu Taymiya irin su Ibnu Abdul Hadi irin su Ibnu Qayyim Jauziyya wanda ya yi zala da salafawa suke fakewa da su suke yaƙi da tarikun sufaye suke yaƙi da tasawuf su ma dalilai sun tabbata a cikin littattafansu cewa su ma suna kan hanyar wannan abu da muke bayani a kansa na sufanci suna kan wannan hanya ɗin za mu buga wasu misalai kaɗan akan wannan saboda ƴan uwa su yi harkokin su na tareka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda abu ne wanda kana yi makiyinka yace wannan abun bid'a ce, wannan abu shirka ne, wannan abu kafirci ne, wannan abu kuma ba shi da dalili. To sai zo ya kasance wannan abun da kai kake yi sai aka samu a cikin littafin madalinsa, madalinsa ya tabbatar. Wannan abin da kai kake yi sai aka zo aka samu abin a cikin littattafan da shi ya amince da su yake amfani da su. To kaga kenan kai kai tsaye hankali kwance zaka ci gaba da yin kayanka. Misalan da za mu bayar a nan shi ne Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim din nan, malaman nan guda biyu manya-manya. Ba wai za a zo a yi batun cewa su sufaye ne a tsaya a haka ba, sun wallafa littattafai ma na sufanci. Haga mutum a ce sufi, watakila za a ce sharri aka masa ko jita-jita ne. To amma da zarar aka ce ya wallafa littafi na sufanci, ko ya wallafa littafi cikin tariƙa ta Tijaniya ko cikin wata tariƙa, to da nan ne za ka zo ka gane cewa to wannan abu batun ba jita-jita ba ne, ba sharri ba ne, abu ne wanda ya tabbata a haƙiƙa. Ibn Taymiyyah ya wallafa littattafai na sufanci da yawa, a ciki akwai kitabul ubudiyya. Kitabul ubudiyyan nan ciki sai da yayi magana akan sufaye irin su Junaydi, a ciki sai da yayi magana akan su Fana'u. Kun san a sufanci ma ba abu mai kulle kai irin Fana'i. A Fana'i ne wasu suke jifan sufaye da wahdatul wujudi, a Fana'i ne wasu suke jifan sufaye da kululi, sun ce komai Allah ne, komai da Allah ɗaya ne. To wannan Fana'in wanda ake ta rikici a kai ake wa sufaye sharri iri-iri, to Fana'in ma Ibn Taymiyyah cikin kitabul ubudiyya ya tabbatar da Fana'in, ya kasa Fana'in zuwa kashi uku. Sannan kuma almajirinsa Ibn Qayyim al-Jawziyya ya wallafa littafin na tariqul hijratayn, littafin da yake bayanin hanyoyin tariqun sufaye iri-iri. Wasu sufaye tariƙarsu ta ilimi ne, karantar da ilimi da rubuce-rubuce. Wasu sufaye tariƙarsu ta zikiri ne. Wasu sufaye tariƙarsu ta karatun Ƙur'ani. Wasu sufaye tariƙarsu ta azumi ne. Duk shaida Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin tariqul hijratayn ya yi bayani a kai. Sannan kuma ya zo ya wallafa wani littafi wanda asalin littafin ma sharhi ne na wani babban littafi na wani sufi, ana kiran shi Abu Isma'il Harawi. Abu Isma'il Harawi sufancinsa da ya kai sufanci ma sai da aka ce shi kafiri ne, shi mushriki ne, aka kore shi a gari. Aka tuhume shi da wahdatul wujudi, aka tuhume shi da kululi. Ya wallafa wani littafi ana kiran shi Manazilus Sa'irin. Wannan littafi Manazilus Sa'irin da ya wallafa shi ne Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Majri Ibn Taymiyyah ya yi wa sharhi, ya kira littafin da suna Madarijus Salikina. To wannan littafi na Madarijus Salikina duk abubuwan da ƴan izada da salafawan wannan zamanin nan suke cewa shirka ne, ko suke cewa bid'a ce, ko suke tuhumar Tijaniyawa ko Kadirawa a kai, sai da Ibn Qayyim ya tabbatar da wannan abu cikin Madarijus Salikina. Yana na an buga shi majalladi guda biyu, akwai ta haƙiƙin wani ana ce mishi Hadith Mutaqqi, akwai ta haƙiƙin wani ana ce mishi Ridwan Jami'i Ridwan, kala biyu ne Madarijus Salikina. Ba abinda na sufanci a ciki bai faɗa ba. Haka nan shi Ibn Qayyim al-Jawziyya a littattafan da ya wallafa in ka kasa kashi goma, kashi bakwai daga ciki duk na sufanci ne ya wallafa. Kashi goma bakwai daga ciki, ko kuma ka kasa kashi ɗari saba'in daga ciki duk ya fita ban sufanci ne. Har shi goma a nuniya sai yake cewa al'arifuna bi rabbihim wa nabiyihim wa maratib al-a'mal wa rujahan sufiyyatun sunniyyatun nabawiyyatun laysu li shaqqihim wa la azza wa la hadiyan. Yake wanda suka san Allah, wanda suka san ma'aiki, wanda suka san yadda ake bauta wa Allah, yake su ne sufaye. Wannan sufayen yake su ne mabiya annabi, su ne mabiya sunnar annabi haka yake. wannan shine fa Ibn Qayyim bai tsaya a haka ba fa almajirin Ibn Taymiyyah Ibn Abdul Hadi sai da ya tabbatar mana cikin littafin shi Ukhudud Jurriya cewa shi Ibn Taymiyyah din dan dariƙa ne shi dariƙa ne ya kawo a waƙe ke cewa Shaykhu tariqati wal haqiqati arifun wa lisa al-imamata wal uluma fa haqiqi yake cewa haka shi Ibn Taymiyyah ke shaykhu tariqa ne Ibn Taymiyyah shaykhu al-haqiqa ne Ibn Taymiyyah arifi ne kun ga matsayin da ake gaya wa maulana mu Sheikh Muhammad Ibrahim al-arifu billahi ko zul ma'arifa wannan matsayin shi ya ba wa Ibn Taymiyyah yake arifi ne shi wa lisa al-imamata wal uluma fa haqiqi kai bai tsaya anan ba abokin Ibn Taymiyyah al-Imam Zahabi abokinsa na kubda ku Ibn Taymiyyah da yake su ya rubuta masa kasida wanda ake ce marasai a cikin wannan kasida sai da ya tona wani asirin da yake koye ba sanadin wannan zamanin dan izadan da wannan zamanin wato agunsa kunan asiri ne saboda yake cewa وثقه الحنبلي مشتهر وزهده القادري في الطبع هكذا يجي امام الزهدي يجي ابن تيمية اما ذهبا فقه يجي شيب حنبلي وانا ابو نيش هرب مذابا يجي لنا بمذاب الامام احمد بن حنبل فمن يجي وزهده على الزهد على الصوفا شكما القادري يشي شي بقادري في سبعي وانا ابن تيمية وانا ني وانا مغانا ني جماعة وانا يكي وانا مغانا فا عبوتي ابن تيمية ني كافادا دا كافادا كما الماجر ابن تيمية يا يكراتو اولي ابن تيمية كما عبوتي تيمية كما يا زامن دا ابن تيمية wannan muna maganan maganan nan da muke ya ba wa shekara 108 ko 109 baya to abokin Ibn Taymiyyah al-Majrin shi al-Imam Zahabi yake Ibn Taymiyyah mazhabar da yake bi Hanbali ne Ibn Taymiyyah tarikar da yake bi Bakadiri ne shi to shin wani ba akwai basalake da ya isa ko dan idara da ya isa ya zo a wannan zamani ya ce Ibn Taymiyyah na sa ne bayan shi ya ce kar a ji mazhaba bayan shi ya ce kar a ji tarika akwai kuma akwai basalake da ya isa ko ba izale a wannan zamanin da zai zo ya zo ya ce Ibn Taymiyyah baya din mazhabar Hanbaliya Ibn Taymiyyah baya din tarikar Qadiriyya akwai bayan ga abokinsa wanda ya zamani da shi kuma almajirinsa ya tabbatar da wannan to haka lamarin yake tafiya gaba daya in takaita muku duniyar musulmai gaba daya tun ka kama a zamanin sayyidina Ali ko zamanin sayyidina Ali shine khalifa na karshe ba daga Abu Bakar sai Umar daga Umar sai Usman daga Usman sai sayyidina Ali ba tun daga zamanin sayyidina Ali al-Hasan al-Basri akwai sayyidina Ali ya karbi sufai shi tun daga nan aka samu suwai sulkarani aka yi ta tafiya aka samu surabiatul adawiyya aka samu su ibrahim bibi adham aka samu irin su su ayab ina irin su aka yi ta tafiya maganar sufai shi magana dare dare kun sufaye yana ba wa shekara 1300 baya abinda ana yin wannan harka abin akwai shi a tabbace sama da shekara 1300 dab da zamanin manzon Allah wanda duk abin da aka samu a gun sayyidina Ali a gun waye ke abin ta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi zan ka duba silsilar Junaydi silsilar Junaydi ka duba ne kai tsaye wannan silsilar za ta bi ta je kan al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri kuma wanda a gidan manzo Allah aka yi girma ya girma wanda kuma shi sama'insa ya tabbata a wajen sayyidina Ali wannan silsilar ta nan ne yake tafiya shine a yau a shekara ta 2016 ko 2015 a za a ce ba dariƙa ba mazhaba ba waye kaza kaza an raina mutane eh shi yasa duk inda muka je da za mu kwana biyu ko kwana uku za mu ce duk wani fasalake da yake ji da bincike a garin nan ko dan izala da yake ji da bincike da ilimi a hada mu da shi za mu tabbatar masa malamin sa Ibn Taymiyyah ko Ibn Qayyim su Ibn Kathir su Ibn Rajab su Ibn duk su faye ne da kuma tarika da suke ga kuma mazhabar da suke kuma ba wai jawahirul ma'ani za mu dauko mu kawo dalili ba a littattafan su littattafan na sai muna da su a hannu za mu dauko littattafan wannan kai da wannan littafi Ibn Taymiyyah ne wanda ba eh na yarda to a ci ga abin da Ibn Taymiyyah ya fara kaida da wannan littafi Ibn Qayyim ne ya wallafa kaida da Ibn Qayyim na yarda to a ci ga abin da ya fara an gane saboda ka ta abubuwan da ake gani a littafin su baye na shatahat azuwa ce kafirci ne ridda ne su ma a cikin littafin Ibn Taymiyyah da sunan sufanci gurjiga su Islam saboda Ibn Taymiyyah shatahinsa sai da ya kai ga ya ce ya faɗi gaibi shekara mai zuwa za a zo a yi yaƙi ya ce shekarar nan mai zuwa sarki Tatar zai zo ya yaƙi Dimashi sarakuna suka yi banza da magana suka ce ka san gaibi ne ba ya gaya ma za a zo a yi abinda shekara mai zuwa zai faru ya gaya sai suka ƙi kula da maganarsa shekara mai zuwa shekaran da ya faɗa da watan da ya faɗa da ranar da ya faɗa na yi da dakarun sarki Tatar sun shigo Dimashi sun fara yaƙi ake kashe-kashe aka kashe shi sai sarakuna gaba ɗaya da jama'a su gaba suka taru a gurin Ibn Taymiyyah abinda ka faɗa ba gashi na a ranar kuma ya maka yace ba na gaya muku ba ko kuma yadda magana na banza wannan ba gaibu ba ne sai ya ce to yanzu kuma na faɗa za ku yadda ko ba ku yadda ba haka dole su yadda sai ya ce to ku shirya shekara mai zuwa ma ran kaza da watan kaza da kaza kaza za a zo a yaƙi Dimashi kuma wannan sarkin shi zai zo ya ƙara yaƙin Dimashi sai suka shirya suka yi tarabi suka ɗauki makaman suka shirya shekaran mai zuwan da ya zo kawai shi kenan sai aka samu nasara a kan takarun ta farko da aka ce masa ta yaya ka gane sai ce wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi da ya rantse su 70 ko fiye da 70 ya ce zai faru wannan abin da na gaya muku da suka matsa masa sai ya ce kataballahu zalika fil lawhil mahfuzi kai a lawhil mahfuzi ne Allah ya rubuta wannan abin da nake gaya muku kaga ya ga lawhil mahfuzi ce to wannan magana fa a cikin littafin al-majirin sa Ibn Qayyim aka samu littafin da tazu na gaya muku madarij salihin a ciki aka samu to da wannan magana cewa an rubuta abin da nake gaya muku cikin lawhul mahfuzi kamar ni ne in na ja aya kuka zo kuka ce wannan aya a ina ta samu ita ga yi a cikin suratul baqara kaga na karanta suratul baqara kenan ko shi kuma da suka mutsa mun suka ce gahi ne ce gahi na lawhul mahfuzi to da wannan magana a jawahirul ma'ani ne littafin mu na tarika ga me kake gani zai eh me kake gani zai wannan me za a faɗa eh ababin kirasa cikin madarijin salihin ne haka Ibn Qayyim ne zai faɗa maganganu irin wannan dewa wanda ba sa hankali baya daukar su na shabahat sufaye wanda Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka faɗa kai a ƙarshe akwai maganan da wallahi tallahi in yanzu ka zo ka gaya wa falafawa in izalar duniyar da duniyar ta shi ka faɗa za su kafirta wanda ya faɗi wannan amma Ibn Qayyim juziya ya kawo maganar cikin ɗari ku shi da cin ya tabbata Ibn Taymiyyah ya kawo maganar cikin al-fatawar kubra ya tabbatar ya kawo maganar cikin majmu'ul fatawa ya tabbatar ya kawo magana cikin kitabul usuliyya ya tabbata wani magana ne Sheikh Abdul Qadir Jilani ne da ya hau kan wani matsayi na sufaye ya shiga hadara ya shiga hadara ya ce duk wani mutumin da kullun ya ce kullun waqafa ala babil qadr illa ana anaza'a al-qadr ke duk waliyan duniyan nan gaba ɗaya da mutane musulmi ne gaba ɗaya da suka zo kofar kaddara suka tsaya shi ma'ana suka sallamar wa kaddara sai ni Abdul Qadir ne da na zo kofar kaddara ne ki sallama wa kaddara sai na shahada kaddara
na gaje ga wannan magana a cikin hukunnin imani ba kai al imani bil qadar ba an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi eh wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi ba kai so hadisi ba to wannan hadisi sha bil qadar ya take hadisi shi shi ya jada qadar ibn qayyim da yazo kan wannan magana sai ce dan uwana karkai gaggawa kai shi karkai gaggawa kai inkari wannan magana bari na ma sharri bari in kuma bayani sai shi kaman kaman yana magana da sarrafawa wannan zamanin yake kar wannan magana ya daure maka kai sai yace ja da kaddara din yace shine imani ja da kaddara shine imani har shi Ibn Taymiya mai yake cewa nataka ala lisanil muhammadiyya hakiki yace shi Abdul Qadir wannan maganan da ya fada din nan yayi magana a harshen manzon Allah ne ya fada maimakon ma zuwa ce wai maganar ya saba da hadisi ko waye ba yace yayi magana da harshen harshen manzon Allah shi ko Ibn Qayyim yace tsaya amma bayani karkai inkari yace haka to saboda haka sai yace duk abin da ka sani a kaumu din gaba daya abu ne da Allah subhanahu wataala ya kaddara yace yanzu idan kana jin yunwa wannan yunwan da kake ji Allah ya kaddara in sunanka Abbasu ne Abbasu ranar Alhamis kin fi kaza da lokaci kaza yunwa zai kama shi a kaddar yana na arbishi a nan ba to saboda haka wannan nau'i ne na kaddara da Allah aka kaddara maka shi zaka sallama ne ko kuma zaka ga da wannan kaddara tambayanka nake yi eh saboda in ka sallama ma'ana ba za ka nemi abin cika shi ba za ka hakura da wannan yunwa ne kaddara ne Allah ya kaddara ba yunwa za ka hakura da shi kaga zuwa za ka yi ka nemi abin cika shi ka ja da wannan kaddara haka ne in Allah ya yi ka talaka za ka sallama wannan kaddara kai zaman ka ai Allah ne ya haka yi ni talaka ko za ka ja da wannan kaddara ka je ka nemi sana'a ko ka nemi kuɗi ne eh yace irin wannan magana ne sai na Umar yayi karkace shi Abdul Qadir Jilani shi ya fara wannan magana yace sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu zai shigo gari sai aka ce mishi akwai wabai a ciki yana kashe mutane shikenan sai ya shiga wannan garin sai suka ce mishi afirar min qadarillahi ya amir almu'minin zaka guje wa qadarin Allah ne amir almu'minina sai ce na'am nasirru min qadarillahi ila qadarillahi dan gujewa kaddaran Allah kuma mu koma gun wani kaddaran Allah da kamar yadda kai da kaji yunwa kaddaran Allah ne in ka ci abinci cin abincin naka ma kaddaran Allah ne to haka maganganun waliyyai Ibn Taymiya Ibn Qayyim suke fassarawa suke ba su ce wannan shi Abdul Qadir ya zama kafiri ya zama mushriki haka suke fassarawa har ma Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa gaidi gaidi din da Ibn Taymiya ya gaya mu wanda suka wakana in zai yi rubutu a kai zan rubuta sifri babban littafi majalladi zan rubuta a kai ya ce haka daga ciki ya ce in muka zo tambayansa matsaloli mu uku ko mu fudu zai ce in gaya muku abin da ya kawo ku ko kuma ku faɗa idan muka ce ya faɗa zai ce wane ka zo tambaya na matsala kaza na nahwu ne ga ansa wane ka zo tambaya na matsala kaza na fiqh ga ansa duk zai ba mu amsa ya shi eh wannan Ibn Qayyim yake faɗa babu firasa cikin littafin madaris as-salihin yake faɗan wannan magana to kaji wai wanda malaminsa wanda yake cewa Ibn Taymiya malaminsa ne ga Ibn Taymiya yana faɗan gaibu gaibi har gaibin da yake faɗa Ibn Taymiya yake cewa zai iya rubuta littafi majalladi su kutum a kai amma wai shi ne yau yake cewa manzo Allah bai san gaibu ba Ibn Qayyim yana cewa Ibn Taymiya ya san gaibu sannan kuma su kuma suna cewa Ibn Qayyim din malamin su ne Ibn Taymiya malamin su ne amma kuma sai su zo su ce manzo Allah bai san gaibu ba su saboda haka harkin izalanci da salafanci an jahilci ne da rashin karatu saboda jahilci ya zamanto mutuka a yayin da wanda kake bi baka san littattafan sa ba baka karanta littattafan sa kamar mu ne da muke tsareka ci jami'a ce ba mu san littattafan tsareka ci jami'a ba mu karanta ba kaga jahilci ya tsaya a kai ya kamata abinda kai kake a kai din kowane da kake su ne ma da mun ka kasan abin da yake cikin littattafan sa kamar yadda sayyidi Sheikh Halil Maraya yake da Ahmad Guli yana cewa shi doctor ne yace abu gashi a cikin littattafan da mahaifinka ya rubuta kai kuma ka zo kana karyatawa eh sharru bufu aiwa ai a rubuta idan sama'un shakkaci cikin ƙwarya a wanke a bawa mashini naku da ta sha gashi nan mahaifinka cikin Rabbul Azhar cikin tafsirin suratul Aqab gashi ya kawo amma kana cewa kai kuma shirka ne mahaifinka yanzu shirka ne mahaifinka cikin suratul Ali Imran yana cewa manzo Allah ya san gaibi inda Allah ya ce ma kana da duk da afu ala ghaib walakin Allah yastadi bi rusul bi man yasha kai kuma kana cewa manzo Allah bai san gaibi ba eh abin da yake cikin littattafan mahaifinka ma baka sani ba za ka zo ka ce za ka yi wa duniya wazi to wannan shi ne lamarin harkar izalin shi gaba ɗaya to saboda lokaci yana ɓurewa to za mu takaita a nan za mu yi sauri mu yi kwambacin wannan karatu da muke yi kafin mu tashi sai a ba ku shi saboda wannan rekodin da muke yi ya fi fita ya fito ne da na waya wanda ake yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.